mita 88.5 da FM Muryar Zamani. Sunana Tijani Adamu daga magashi da ke karamar hukumar Gwale a jihar Kano, kuma inda nake wannan waje mu duba bangaren wato kashi kenan, inda ake samun matsaltsalo a kan kasusuwa da yanayin yadda ake samun ciwon baya da kuma sis. Kuma wannan bangaren muka yi kokarin hobarsa mu ji masu ruwa da tsaki wanda suka kware akan harkar kashi, mu ji wani irin gwagwarmaya suke a bangaren gyaran kashi da kuma matsalolin da ake samu da kuma tsaiko a cikin bangaren kashi da shawarwarin da za a bawa matasa da kuma masu aikin karfi akan bangaren kashi. Da farko za mu so mu ji cikakken suna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Farko dai sunana Ashir Salisu, wanda aka fi sani da Ashir mai dorin karaya magashi.
Batun gyaran kashi a iya cewa akalla ka shafe shekaru nawa kana yin gyara?
To a yanzu dai ina da shekara 21 ina yin aikin gyaran kashi, kuma na gaji gyaran kashi a gurin mahaifina. Daga bisani abin ya dawo kaina ga baki daya.
Kin kana dan shekara nawa ka fara kina
kai? Ina fara tun ina dan shekara 20 ma zan ce da kai, tun ba ban kai dan shekara 20 ba ina yi, amma dai kafin tsayar kafafuna bayan na kai shekara 20 ni na tsayar kafafuna ina wannan aikin cikin yardar Allah.
Na'am. To a bangaren kashi, tunda an ce kasusuwa ga sanan da dama jikin dan Adam, kusan kowanne gaba-gaba gashi nan kai kake fama da su a bangaren gyaran kashi, a iya cewa da wanne ka fara ma aikin gyara?
To gaskiya da ke matakin farko a yadda muke farawa shine sanan za a yi gyara, zaka fara da kallon yadda ake yi da kuma sanin me ma ya haddasa matsalar, saboda shi kashi kowanne da irin yadda yake zuwa da matsalar sa. Ita kanta karaya ba ma targade ba, kala-kala ce. Shi kansa targadan kala-kala ne. Akwai wanda in karaya ta same shi zaka samu karaya ce, kashi ya fashi yayi gusu-gusu, wanda kuma karyewa yayi amma a mahallin sa yake, wanda ko baka yi ma komai ba ma Allah da zai hadi. To akwai irin wannan, mun lura da su sosai, mahaifina ya dora ni akan wannan layin, din mun gaggane irin wannan matsalolin da zaka gane irin wannan kalubalen. To mun fara da kanana irin su targade da kuma gocewar kashi. Ga yadda in kashi ya goce, ga yadda za a mai da shi mahallin sa, ga yadda in ya karye, ga yadda za a mai da shi mahallin sa, da nan muka fara. Daga bisani kuma har muka fara zuwa bangarorin da suke dan wahala a jikin mutum. Wayannan su suka fi wahala, irin su baya, kashin kwankwaso, kashin kafada da kashin wuya. Wayannan guraren su fi kowane guri wahala a gyara a jikin kashin dan Adam.
Kusan tsawon shekaru da ka shafe kana yi, wanne ka taba fuskanta ka sha wahala a kanta?
To gaskiya irin wannan mafi akasari zaka ga dama dukkanin sanda ka zo kana yin aiki, to akwai lokutan da zaka zo ka ci karo da wani al'amari wanda koda mai sauki ne, in Allah ya so jaraba ka a cikin sa, sai ga ya zama maka mai wahala, wanda kai ka raina abin, kana ganin abin ba wani bane, amma sai ga ya wahal da kai. Na taba gyara wani wata kafada, kafadar a lokaci daya kashin nasa ifita na kafada ta sauka, idan na maida ita da nasa kece, sai kashin ya koma inda ya baro. Sai da muka ya kai sau wajen biyar muna yin haka da shi. Hakika ya wahala, ni ma na wahala, amma daga bisani kuma an samu waraka.
Wanne ne kuma aiki ka taba yi cikin sauki ka ji dadin shi lokaci guda?
Yau sai alhamdulillah akwai wani mara lafiya wanda ya kwanta ya rashin lafiya, ina jin daga jihar Adamawa suka zo guri na. To ya dan yi wahala daban-daban, to kuma da yake Allah ya sallada saukin nasa a hannuna iki, da aka kawo shi zuwa akai da zuma za mu je ayi bincike a duba kaza akan abin da ya shafi ciwon nasa. Amma taba gurin da muka yi dan mu ga me matsalar, sai naga ai akwai yuwar ma kawai kashi ne ibar mahallin sa, ina tura kashin za a samu biyan bukata. Kuma da yin wannan din cikin kankanin lokaci, a takaice da bari minti biyar ba dai muka samu nasara. Hakika wannan naji dadin aikin, ɗan uwansa shi ma sun ji dadin aikin.
Na'am. Wannan gyaran kashi a iya cewa kodaushe akwai irin shawarwari da kuma abubuwa da ake fama da su na baiwa al'umma, wanne bangare kake ganin mutum ya fi samun matsala a cikin sa?
A daidai yadda zamanin nake tafiya, babu gun da yafi kowanne samun matsala a gurin mutane yanzu kamar kashin kwankwaso. Kuma shi kuma yana da alaka da ayyukan da mutane suke gudanarwa na yau da kullum, kama daga zama, tafiya, tsuguna ka dauki abu mai nauyi, tsalle-tsalle da ake irin su guje-gujen nan da ake, wannan duk akwai kalubale mai yawa a cikin su da ake samun matsala a kwankwaso. Wani sa'in mutane yanzu sana'ar ta kuma da ta karfi ce, za a dora mutum kayan nauyi ko zai daga kayan nauyi, to a kokarin yin wannan shi kashin bayan sai ya samu matsala, da ya samu matsala na kayi ke tabawa, to shi kuma duk wanda yake da kusa da naka yana da kalubale a jikin mutum fiye da duk inda mutum yake tsammani, saboda kusan shine jigon rayuwar mutum ma tsayi. Dan da ta tabi sai kaga mutum gashi da baki ya dau ina magana, amma babu wani abu da yake da amfani a jikin sa, sai bayan gida bai sani ba, zai yi fitsari bai sani ba, sannan zai kwana a cikin radadi, zai tashi a cikin radadi, babu wata afuwa a cikin rayuwa. wanda ko da an dauki mutum ma an kai shi wani guri daban an ji ko da a zamanance an ji an yi aiki da sauransu sai ka samu al'amarin kuma diddai ana dai inda ake din to wannan zan hankali a nan bangaren gaskiya wannan gurin abin kiyayewa ne duk mu'amala ta sa zaka yi ta bayan ka zai motsa to ina jan hankali da mutum yi ta da lura dan anan ake samun tasgado
to a bangaren yara tunda na ji kusan kamar manya manya ne akwai bangaren yara kun ta fuskanta a ce yau ga yaro ko jariri ko kuma dan karamin yaro shi ma da irin ciuka haka na karya ko wani goce kashi
ana samu akwai yaron da yau za a haife shi yau za a ganshi da karaya a jikin sa wani yana samu matsala irin wannan sakamakon wajen haihuwa ko da irin ungozon wajen dauko yaro akan samu matsala a shi kuma sun mafi akasari zaka samu kashi 2 zuwa 3 suka fi karewa kashin wuyan sa nan da kashin sa na nan hannu a dantse yawa da kuma kashin sa na cinya mafi akasari wajen ciro yara idan aka haife su sun fi samun karaya a wannan guraren zaka ga sabuwar karaya an samu irin wannan kuma ana samu akai akai
na'am to a iya cewa kusan wasu zaka ga kamar ba su dauki sana'ar gyaran kashi ba ko karaya ko wani abu kamar sana'a inda matasa ke raina sana'a shin ko zaka iya faɗa mutane wannan sana'a ta kai da ina da ina take ka a rayuwarka
to alhamdulillah ba abin da zamu ce da Allah sai dai godiya Allah duk sanda aka ce kana yin wata mu'amala ta rayuwa zaka ga akwai daukaka a ciki akwai kuma kalubale kafin daukaka sai ka ci karo da kalubale da yawa sanda aka fara mahaifina ya dade yana yin wannan harkar kwarai da gaske tashi muka kan cikin mu a cikin hakan yanayi muka zo kuma da Allah ya sanada ni ne wanda suna na ma zai fito a gidan fiye da nasa sai zamana ina yin harkar a cikin inuwar sa ana tafiya tsawon lokaci kuma har Allah ya jiyo da abin kaina to amma hakuri shi ya jawo haka daga cikin hakuri shine akwai kalubale na zamantakewa da jama'a zaka yi hakuri da jama'a sannan kuma zaka yi hakuri da yadda jama'a za su fahimce ka zaka ga abubuwa daban-daban duba da irin yadda kake tafiya musamman ma an al'amari aka ga Allah ya fara karba al'amarinka kana samun ci gaba zaka ga ganin kalubale wanda suka shafi mutane wani rashin fahimta ne wani kuma sharrin shedan ne zai sa iji baya kaunarka ko kuma kamance irin wannan duk ba a rabu da irin wannan suna kuma zaka gaji da jin sunaye daban-daban a canja ba suna daga wannan zuwa wannan to amma dai kai abin da zaka dinga kallo a rayuwa shine tunda dai Allah ubangiji shi ya san waye kai to kai kuma sai ka gode wa Allah a cikin daukakan nan ni da nake yi alhamdulillah ni har ma yi an ce mun a cikin harkar gyaran kashi kuma ni ban san wani abu mai ita ba in zaka kashe ni yanzu in kace ina maka baye ban san shi ba amma yanzu saboda yau mutun ya ji ciwo ya zo ka gyara shi ya samu nasara zai ba abokin sa labari so irin wannan zuzuta wani da cewa na mai ya iya gyara to wasu suke kallon ma ai karewa ma mai nema ni sosai sosai kamar yadda ake fita ni mai ta wanda hakikanin gaskiya ni ba san me ake kira mai ta ba kwarai da gaskiya yadda kowa yake jin cewa yana da asalin sa haka nake dan dangi ne ni da asali na kuma a cikin wanda muke dangi da su akon da su ma mai ma zaka yi sana ce mu tare da cewa babu wani dangantaka da haka wanda in shine ni su ma shine to haka al'amari yake
na'am to a batun tafi tafi kai tafiya kamar zuwa ina akan wannan
to alhamdulillah a cikin wannan harkar nayi tafiya naje Ghana naje Abrikos naje Niger kuma cikin yardar Allah naje har Saudi Arabia dan lokacin da Saudi Arabia ba lokacin aikin hajji ma naje ba kuma duk dalilin wannan harkar ne cikin yardar Allah Allah ya kira ni wannan guraren naje kuma ba sa dai ba sa bi ba duk a cikin wannan mu'amala
na'am yadda take kaiwa kenan daga cikin mai gyaran kashi a nan magashi kenan wanda ake cewa Ashir kenan wanda suke ce masa Ashir mai kuma zan tilla masa tambaya daya in ya so sai mu karkare kamar naga akwai lokacin da nazo wajen nan naga wani yazo da ciwo an ce sun ya tsari sun yi wato to magama da babur yazo an kawo shi shabe shabe amma kuma nan da nan da ka taba shi sai naga ya zumbur ya mike kamar ma ba shi ba
to kaga irin wayannan abubuwan su ne abubuwan da suke ba mutane al'ajabi kaga kai ai muhallin shahidi ne nayi aiki ka gani irin wannan kuma wani Allah ba kai ma zaka iya bada labarin na irin nasarorin da na samu akan ka lokacin da kake fama da takalla lura to kaga wannan al'amari du za ga sai mutum ya kamar safi kake ko wani abu kake yi daban wanda ba daya daga cikin irin wannan wallahi kawai sa halewa ce ta ubangiji wanda suke tare da ni muke zaune da su muke aiki ai ba dangi na bane ba komai ba kuma sannan suna ganin me ake suna koya kuma suna gabatar da aiki irin aiki na kuma ana samun nasara kaga ke dan mai tattai faɗi kenan
wannan haka yake to batun a ce mutum yana sha'awa a zo a koya masa sana'a nan ya harkar take
kofa guda take wallahi kofa guda take lafiya to a dinga fara da sai zuwa bangarori daban-daban bangarorin shine mutum ya samu akwai zamani Allah ne zamani ana zuwa ai karatu to ana aje a fada karatu na zamani kuma azo a fahimci abin a gargajiyanci sai mutum idan amfani da tunaninsa guda biyu da shi ilimi Allah ne yake barwa ni kaina nan naje makaranta na zaman nayi karatu akan abin da ya shafi irin wannan saboda ƙara kaina sani tare da cewa dai haka na bai cin maruwa a cikin karatun da nayi ba na samu wata tasgado a cikin karatun amma dai na gode Allah tunda na san abin da na sani a cikin zuwan da nayi makaranta kuma karatu duk inda yake in dai ya shiga kanka kaga ai baka cuce da komai ba sai dai ba karuwa to alhamdulillah na samu kaina cikin haka amma abin da na sani na amfana da shi kuma yayin rana kuma kana yin aikin nan yau da kullun in ka ci karo da abin da yafi karfinka kada ka yadda cewa ka kai ko ka wuce bayan da zaka ka nemi sani a gurin wani wallahi kuskure ne duk sanda na ci karo da wani al'amari da gaskiya ne mai ibanu wahala nakan nemi shawaran mutum cewa in ya amince akwai asibitittuka na zamani iji ya fadada neman magani anan Allah zai bashi dacewa ko kuma wani mai gyaran irin ya je gurin sa shi ma kuma na sa ran samun dacewa Allah ya yarda wannan shine abin da yake akwai
mita 88.5 da FM na zamani sunana shi yana da mu daga anguwar magashi a karamar hukumar Kwale a jihar Kano sai kun karaji na anan gaba.